Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Litinin 18 ga watan Yuli. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
To ganin yadda abubuwan cin zarafi da gallazawa yara ke ta'azzara a kasashen Afirka da dama, yau da gobe shirin matasa ya ja damarar fadakarwa da jan hankali kan haƙoƙin yara na samun tarbiyya da kulawa na gari. Wai shin tsakanin uwa da uba waye mai alhakin tarbiyyantar da ƴaƴa? Su duka biyun ne ko kuwa ɗaya ne kawai mai alhakin tarbiyyantarwa? Nauyin tarbiyyantarwa iri ɗaya ne ya rataya akan uwa da uba? Ko kuwa kowa da irin nauyin da Allah ya dora masa? Shin a wuyan wa tarbiyyantar da yara ya rataya, mahaifi ko kuwa mahaifiya? Abinda zamu duba kenan a yau cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa, tarbiyyar ƴaƴa akan wa take ne?
Ta hada da uwa, uba, makwabta, mutanen unguwa gabaɗaya.
Akwai lokacin da kuma tarbiyyar ƴaƴa take tashi daga kan uwarsu ta dawo kan mahaifinsu.
Tarbiyya tana fara ne daga uwa. Ban goyi bayan a ce wai a sakin mace kawai da tarbiyyar ƴaƴa ba.
Tana hannun uba, tana hannun uwa.
Uwan nan da ƴaƴan nan gaba ɗaya suna karzama ƙarƙashin uban nan ne.
To ta mahangar addini kuma fa, yaya Allah ya tsara yadda miji da mata za su tafiyar da al'amuran ƴaƴa? Su duka biyu Allah ya dora ma nauyin tarbiyyar su ko kuwa uwa kawai ya dora ma ko kuma uba kawai?
Shi ɗa namiji anan shine yake da ainihin babban nauyi. Dole ka taimaki matarka, ke ma ki taimaki miji. Wannan abun da Allah ya baku, Allah fa zai tambaye ku. Ya san Allah, ya yi sallah, ya yi zakka, kun yi masa mata ta gari ko ya zama dan fashi? Ko ta zama karo a ufu billah, ko Allah zai tambaya.
To ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji muhawara a zauren matasa da bayani daga bakin Sheikh Muhammad bin Uthman da kuma amsoshin tambayarmu da muka yi muku a Facebook da Twitter da kuma WhatsApp.
Haka kuma Jamila, masu saurare za ku ji har ma ta bakin wasu iyaye mata akan wannan batu na tarbiyyantar da ƴaƴa. Za ku ji yadda matan suka amsa tambayar da muka yi musu a WhatsApp. To da farko bari mu fara da amsoshinku na tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter da kuma WhatsApp cewa shin a wuyan wa tarbiyyantar da yara ya rataya, mahaifi ko kuma mahaifiya? Yau da gobe wannan kowa ya sani akan uwa da uba tarbiyyantar da yara take, kuma har da makwabtansu. Sako daga Shehu Bashir Hulani.
Yau da gobe, tarbiyya ta rataya a kan su duka, har da ma al'umma. Amma uwa ita ce ajin farko, sai uba, sai ƴan uwa, da sauran al'umma. Sako daga Murjanatu Ibrahim.
Yau da gobe, tabbas tarbiyyantar da yaro na hannun mahaifinsa, amma za ka ga yaro ya hito waje abin da ya ga dama, amma babu wanda zai mishi magana. Ai, dole yara ƙanana su zama marasa tarbiyya. Sako daga Umar Alhaji Lawan Muduwa.
VOA, gaskiya tarbiyya ta rataya a kan uwa da uba, kuma wannan ko suna tare ko ba sa tare. To yanzu mu duba mu gani yadda tarbiyya ta koma kan titi da TV da satellite da video da fina-finan da yara suke kallo, shi suke ɗauka, ba abin da uwayensu suka faɗa musu ba. Allah ya kiyaye. Sako daga Umaru Sule.
Assalamu yau da gobe, ni dai a gani na babu wanda tarbiyyar ƴaƴa rataya a wuyansa kamar uba. Uwa tana ba da gudunmawa sosai a wajen tarbiyyar ƴaƴa, to amma fa uba shine shugaba kwata-kwata wajen ba da tarbiyya a wajen yara. Sako daga Sha'aibu Zidan.
Yau da gobe, tarbiyyar yara ta dogara ne a wurin iyaye maza da mata. Amma farkon tarbiyya da yara suke samu daga wurin uwa ne. Idan namiji yana da mata mai tarbiyya, to shi da ƴaƴansa sun yi dace. Sako daga Sa'idu Sabu Auyo.
Salam hilin yau da gobe. Hakika ko uwa ko uba duk wanda ya tarbiyyantar da yara a gida babu laihi. To amma a gani na nauyin hakan ya hira taya ne ga uwa, ganin yadda ita ce ke tare da su a cikin gida ko da yaushe. Shi kuma uba ya tahi nema musu abin sakawa a bakin salatinsu. Watanmu dai iyaye mata har ma da mazan su duƙu haka'in da na'in wajen ba da kyakkyawar tarbiyya ga 'ya'yanmu domin mu gudu tare mu tsira tare. Daga ƙarshe nake miƙa saƙon ta'aziyyata ga ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa bisa rasuwar mahaifin Halima Jimarau da watan Allah ya sa ya huta. Amin.
Amin.
Saƙo daga Bala Muhammad Damban.
Salam yau da gobe, da fari ina miƙa gaisuwar ta'aziyyata ga Hajiya Halima. Hakika na ji daɗin wannan maudu'i naku na yau. Tarbiyyar yara, yara taya ne ga dukkan ɓangarorin biyu, wato uwa da uba. Amma ta gefen uwa ke da rinjaye da kashi 85 cikin 100. Sako daga Ishaq Umar Dagimun.
Yara taya ne akan dukkan al'umma, amma ya hi dogara akan mahaihiya, sai mahaihi da kuma malamai. Sako daga Sadiq El Adam.
A gaskiya yara taya ne akan mahaifiya, saboda mahaifi ya tafi nemo abinci, ya tafi ya bar mahaifiya da yara, kun ga ita ya kamata ta lura da su. Sako daga Adam Aliyu a Telegram Hausa Jos.
Daga ɓangaren Twitter kuma ga amsoshin da muka samu. Ta farko daga Usman Yahaya Gafai wanda ya ce salam yau da gobe. A gaskiya kowa na da tasa rawar da zai taka, amma babu kamar mahaihiya saboda ita ke tare da su a koda yaushe.
Sai kuma Mubarak Sani Kankiya ya ce mahaifiya.
Sani Hamza Harbau ya ce yara taya a wuyansu baki ɗaya, sai dai uwa ta ta gudunmawar sai ta hi ta uban.
Sai kuma Soft and Hard for All ya ce dukkaninsu ne abin ya hau kansu. Wani sa'in al'ummar unguwa ma ya hau kansu, don haka ku sake lale ku fitar da ƙarin zaɓi don mu zaɓa.
Sai Ashir Abubakar ya ce tarbiyya tara ta ga iyaye musamman uwa, domin su ke tare da yara a koyaushe.
To game da wannan batu namu na yau, wake da alhakin tarbiyyantar da 'ya'ya tsakanin uwa da uba. Hassan Maina Kaina ya zauna da abokan hira a Abuja, sun tattauna sosai a kai. Ga Hassan Maina Kaina.
To a cikin wannan tattaunawa tamu, barin fara da matashi dan uwana Alhaji Kabiru Rama. Shin tarbiyyar yara a wuyan yara ta ne akan uwa ko uba?
To ita tarbiyya dai ta yara mukan dauke ta a mahanga mai fadi, ta hada da uwa da uba da makwabta da mutanen unguwa gabaɗaya. Amma idan muka tsuke ta kuma muka dawo gida, tarbiyyar yara tana fara ne daga uwa. Shi yasa ma aka ce ka samu uwa mai tarbiyya. Irin tarbiyyar matarka, to kusan irin tarbiyyar 'ya'yanka. Saboda haka tarbiyya tana fara ne daga uwa. Domin shi namiji yana fita. In ka fita to kuma gaba ɗaya komai tarbiyyar na yara sun dawo hannun mahaifiyarsu. Saboda haka tarbiyya tana fara ne daga mahaifiya.
Alhaji Alhassan Shaibu, a tunaninka tarbiyyar yara tana hannun uwa ko uba ne?
Gaskiya tarbiyyar yara tana hannun uwarsu, amma ba wai gaba ɗaya ba, tana hannun uba tana hannun uwa, amma ita uwa ta fi rinjaye. Ba don komai ba, saboda shi mai gida in ma'aikacin gwamnati ne, in ya fita ba zai dawo ba sai bayan la'asar. In ɗan kasuwa ne wani, in ya fita ma ba zai dawo ba sai yara sun yi bacci. Saboda haka dole mata su da suke gida su ne ya kamata su dinga kula da tarbiyyar 'ya'yayensu. To shi yasa tarbiyyar tafi wannan tafi ƙarfi a ɓangarensu. To amma kuma duda haka kai uba, duda haka tarbiyyar tana hannunsu, amma kai kuma kai uba sai ka sa lura akan ita kuma uwar tasu yaya take tarbiyyarsu. Saboda mun ba za ka tsaya kawai gaba ɗaya ka zuba mata ido ba, don domin ka zuba mata ido akwai wani tunaninka tunaninka kai a matsayinka na namiji, a matsayinka na mai gida, in kace ka bar mata komai a hannunta, to za a samu matsala. Saboda haka dole ne ka sa ido akan gidanka, domin kai ne shugaba.
Sa ido kamar yaya?
Eh, sa ido shine. Misali, in ka zo ka dawo daga kasuwa ko ka dawo daga wajen aiki zaka tambaye ta, yaran nan sun je makaranta? Eh, sun je. Karfe nawa suke tasowa? Me aka koya musu? Ina da tattafan su? Yaushe ne aka biya kudin makaranta? Ina takalman su? Ina safofin su? Ina wasu abubuwa nasu? Wane ne kaza da wane ne bashi da lafiya, wane ne yake da kaza? Du zaka tambaye ta wannan abubuwa. Ba dan komai kuma sannan zaka nuna mata a cikin yaran wane ne yake kokari, wane ne bashi da kokari? Sannan kuma su wane ne suke kai su makarantar? In ke ce kike kai su karbe nawa kike kai su? Kina kai su late ne ko sai kin musu wanka ko kina taran malaman a gurin ko ba kike tarar da su? Wannan abubuwan du zaka tambaya ba dan komai ba. Eh, sabi domin in ka tambaye wannan abun in ta baka ko malaman ne kike take cewa ba ma ki tana zuwa ba ta taran malama, to a matsayin ka na uba tunda kai Allah ya dora wa haƙi zaka iya tafiya wata ran ma sai kai sauko ka je ka samu malama sai kai musu magana ana kawo dana amma ni ba na gai baya gane komai ba, ban sani ba kuma ana kawo su ko ba a kawo su, wannan lokaci ake kawo su sannan kuma wannan lokaci ake tada su,
wato
ka bi diddigi me ake koya musu, ya ake kaza kaza.
Alhaji Sani Ibrahim Gamko, a tunaninka tarbiya yara tana kan uwa ne ko tana kan uba?
Malasa zan iya yadda da shawarar da dan uwa na ya bayar shine Alhassan Shaibu, amma akwai tarbiya ta gida na iyali mataki ce, ma'ana hawa-hawa ce. Akwai lokacin da tarbiya ta yara taya a wuya, akwai lokacin da kuma tarbiyar ƴaƴa ita ke tashi da kan uwarsu ta dawo kan mahaifinsu. Saboda dalili kuwa shine da uwan nan da ƴaƴan nan gaba ɗaya suna zama ƙarƙashin uban nan ne, ma'ana mai gidan nan ne. Lokacin da uwa ta haifi ɗanta da renansa da din daga tsumma har ya zama ya fara rafe dina ƙashin uwan uwarsa ne, illa iyaka na uba shine kula da me ina za shi ina ya fito. Amma in ka kuskura ka ce zaka bar tarbiyar ƴaƴanka a wuyan mahaifiyarsu, wallahi tallahi ka mutu a wannan yanayin da muke ciki wannan zamanin. Magana ta gaskiya ko ba gaskiya ba? Saboda a yanzu a wannan zamanin yaya ma ka kare balle ka mata tarbiyar ƴaƴa? Da shine sai kuma ƴaƴa uwa tarbiyar ƴaƴa, amma yanzu wallahi lokaci ya canja, dole sai ka tashi ka zage dande ka kula tabbas. Amma ni bana goyen ba a ce wai yanzu wai ka kale uwa tarbiyar ƴaƴa a hannunsu da kan Allah ta yi samu matsala. Saboda haka dole ne abin cuɗe ne cuɗe ka, ita ta yi bakin gurin za ta iya in baka nan ka inda kai baka tsara ka inda zaka iya dorawa. Wannan shine shawara.
Alhaji Abubakar Tsare Masa, kai ya kake kallon wannan batu?
Eh, gaskiya Alhaji Hassan Maina magana Alhaji Sani Gamko tana hanya, domin gaskiya ba zai yiwu ba a ce ga baki ɗaya 100%, duk da yake Alhassan Shaibu ya faɗa ya ce kana yi kana yi, domin musamman wajen maganan uwa wace ce ka aura, auna gida ka aure ta, domin ma abin da ma ya fi bani mamaki ka duba a Zoom cewa za ka je neman aure idan ba uba ne ke gaba ba wurin ba da aure ba. To idan uwa ce take gaba, shi yasa ga ko a musulunci ma mace ai ba ta ba da aure, dole sai uba. Don haka dole ne magana cewa wai ba za a saka musu ba duka. Gaskiya zahiri mata sun bi mu kokari, ko ba gaskiya ba? Kamar da Alhassan Shaibu ya faɗa, kana wajen aiki ko kai dan kasuwa ne? Domin ba na manta ni akwai wani wanda muna tare da shi yace shi akwai ƴaƴansa na da ba san shi ba. Saboda idan karfe 6 na asuba yayi da ya dawo masallaci ya wuce aiki, kaga yaro ba su tashi bacci ba, kuma baya dawowa kuma sai dare yake dawowa. To kaga irin wannan gaskiya tarbiyya yanci sai hankali, ko ba gaskiya ba? So dole duk abin da mace za ta yi, duk irin tarbiyyar da mace za ta yi ma yaya, wallahi nabi sai ka sa hankali akai. Domin in baka sa hankali akai ba, wallahi a karki abin kai zaka zo da hawaye nan su ba ruwan su. Yaya ma muka yi wurin su kanan kansu ka ya ga mace da kake auren ta fa, wurin sakan ma magana ma, wurin yaya take magana tsakanin da namiji bale iyali bale yaya? So wallahi dole sai namiji ya zagi dan tsaye. Idan kuma yace ya bar mace kade da tarbiya, wallahi in kwado zai mai kafa ta arwa. So sai ban goyi bayan a ce wai a sakin mace kawai da tarbiya yaya ba, namiji dole sai ka sa ido.
To Alhaji Kabiru Rama, kai ya kake kallon wannan?
Farko a gida idan uba ya soke su haƙoƙi nashi, to dole tarbiya tana hannun uwa. Sai dai kuma dole kamar wanda shi Malam Sani faɗa ko da sauran ƴan uwa, ba zai yiwu a ce ka bar ta, dole kana bin diddigi, domin kai dole zaka fita. idan kuma ya zama ta cewa ita mahaifiyar yaran nan ba mai tarbiyyar bace, to di yanda ka so kai ba za a samu tarbiyyar nan ba, domin ko ka tufka za ta warware.
To kafin mu kawo ƙarshen wannan shirin, Alhaji Sani, kaman naji azukace kana da sakon ta'aziya ko
a matsayin Sani Gamko a madadina da abokan hirata, muna miƙa sakon ta'aziyar mu ga ita abokiyar aikinka Hajiya Halima Jumarau da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, bisa da son mahaifinta da aka yi wucin kwana uku kenan ko hudu, da fatan Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Mu ma idan namu nazo, Ubangiji Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Wannan shine sakon.
To amin, muna godiya sosai, Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bada ladan ta'aziyya. To lokacin da Sheikh Muhammad bin Uthman ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa a ranar Alhamis tare da tawagashi, mun miƙa mishi wannan tambaya ta tarbiyyantar da ƴaƴa. Akan wa nauyin ya hirata ya tsakanin uwa da uba? Ya amsa mana, amma ya hwara ne da ƙara jaddada mu maza mahimmancin arman matar da za ta zama uwa ta gari ga ƴaƴanta.
In ka tashi aure, ina mai tarbiyya? Ina mai muruwa? Ina mai kamala? Daga wani gida ne ke ma haka? Kada kuɗi ya ɗebe ki, kada hangen hadarin nesa ya sa a yi wanka da bahaya, ruwa kuma yake zuwa a yi tawari. Dole a mai da hankali, Allah zai tambayi iyaye wallahi a wannan ranar. Ai, daga cikin masifar, misali fyaɗe da ake samu, kun bar ƴaƴa suna kallon fina-finan banza a intanet a gidaje, to ya kyau. Akwai wanda muka samu labari a gidansa ya kafa ainihin inda ake kallon fina-finan batsa. Cikin dare ya ji ayansa ‘yan mata sun dawo hutun makaranta, ya ji suna motsi, ya ɗauka ko ɓarawo ne, ashe ɓarayin imani ne bai sani ba. Yana zuwa sai ga uzubillah, maganan ba kyau, suna kallon banza, yadda tana neman ainihin ƙanwar lesbianism. Malam da ya faɗi sai asibiti saboda ya zama unconscious. Ai, daga nan ya tumɓuke talabijin ɗin. To kaga dole ya kiyaye. Amma idan ka gina yaro, kika gina ‘ya’yanku su tafi ko’ina a duniya, za su tafi salin har ma alin, su kuma dawo da samun yardan Ubangiji. Allah ka samu dace.
Amin, amin. A cikin wannan bayanin da kai, sai nake ganin a suratul Luqman ɗin nan, abin mamaki lokacin da aka yi magana tarbiyya, a misalin da aka bada a Qur'an, sai ya zo daga uba zuwa ɗan shi. Menene hikimar haka kake ganin cewa
ba? Dalili malama Jamila, wato ai shi uba, ai na gaya miki ɗazun, Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa a sura ta 4, maza su ne tsayayyu, shine qawwamun. Allah bai ce an-nisau qawwamatun ba 'alan rijal. Uba da turanci muna cewa breadwinner, the breadwinner shi ke kawo biredi a ci a sha a gida, shine jagora. Akan ce mai gida kan gida, mai gida jagora. Shi yasa aka fara da ainihin mai uba. Shi yasa dukkan da ma aka ce a yi tarbiyya, ai namiji ake fara magana. Wa zai ciyar? Wa ke biyan kuɗin makaranta, bil na wuta, kuɗin ruwa? Wa ake tsammani? Ai namiji ne. Ai, idan kuka kalli, ko da sha'anin mulki na duniya ne, wa yawanci ke suke mulki? Misali a nan America, tun 4 ga watan July 1776 America ta samu ƴancin kai, ba haka ba ne? Fiye da shekara 200 su ake shugabanci, ai maza ne. An taɓa samun mace? Wata ƙilƙila ko bana, ban sani ba, in Allah ya hukuncinsa. Wata ƙilƙila bana, ni ba ɗan siyasa ba ne, amma dai ko ba haka ba? Misali Angela Merkel ba kwanan nan ba ne? Theresa May duka jiya misali ta abin nan. Wai abin da nake cewa, ashe maza suke mulki, kowa ya san wannan. Misali, ashe responsibility, niyan, nauyin na kan maza ne. Ita ce hikimar malama. Domin idan ka bar matarka ta balgace ta tambaɗe, kai Allah zai tambaya. Ka bar matarka tana abin da bai kamata ba, a ce har yanzu ana samun mata suna shan ƙwaya. Mata da shan ƙwaya? Wanda shi ma topic ne mai zaman kan shaye-shayen ƙwaya. Wannan bala'in na damun mu. Mun ta magana da yawa a gida Kano da Najeriya da duk lokacin tafsiri na a Kaduna na kan yi, Kadpoli babban masallaci, akwai ƙungiyar mata ana kiransa Sabil. Mata ne a nan Arewa House, sukan cika su yi dandazo da magamami. Wannan magana muna tattauna, mukan ce akwai laifin da in ɗa namiji sai ka ce dama-dama, amma ‘ya mace fa, shan ƙwaya da ‘ya mace, ai duk aikin banza ne, amma ‘ya mace? Ɗa namiji idan ya yi aski, ƙwalƙwabo, tas-tas, ba komai, ‘ya mace fa, bambara kwai, raƙumi a kabad, abin ba zai kyau ba. Misali, To haka kenan misali shi da namiji anan shine yake da ainihin babban nauyi ko babanmu Annabi Adamu ai shi aka fara ambata a sura ta 4 aya ta 1 wannan shine dalili saka idan maza suka yi sakaci da wannan abu din ba ku rike hannun matayenku zuwa ga alkhairi ba to babu kyau shi yasa duk namiji nakari sai tsara mu iyalinsa timetable wance zo mu karanta Qur'ani ka samu hadisi bulugul maram wanda suka shafi tarbiyya
to shek yanzu sai tambayar mu akan tabarbarewar tarbiyya muna cikin wani zamani inda tarbiyya ta tabarbare ta yaya maza za su ce a ai su suna wajen neman abinci ba su da lokacin tarbiyyantar da yaya iyaye mata su kuma za su ce a ba su ya kamata su tarbiyyantar da yaya ba iyaye maza ya kamata su tarbiyyantar da yaya me ake ciki kuma wani bayani zaka yi wanda masu sauraron mu idan suka ji kowanne zai dauki nauyin da ke kanshi
ko shakka babu a cikin suratu at-tahrim sura mai lamba 66 aya ta 6 kinga Allah ta'ala ya kira mu ne gaba daya yace qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhal ladhina amanu shine kiran da Allah ya mana ya ku wadanda suka yi imani nan bai kebe maza da mata ba duk aka kira mu duk inda qur'ani yace ya ayyuhal ladhina amanu karkice to ai bai ce ya ayyatu hallati amanna ba ko ba fada ba kin shigo ciki akwai abin da suke kira kai taghlibul jins namiji an fifita shi a wannan jani amma sakon daya ne yanzu nace ai duk musulmi ai duk kun shigo ƴan uwa mata ko ita kanta ƴa mace ta kance wallahi sai kaje duk mutun ya gaji a'a me yasa fike sai kace duk mutun ta gaji ba ko kuwa duk mutun sai kaji ya gaji ita kanta ta yadda akwai fifi da jinsin da namiji wannan shanin Allah ne ba na ba raki bane in ku har haka ne lokacin da Allah ce qu anfusakum kina ciki da Maimuna da Aisha da Jamila da Halima duk mun shigo ciki sai ce ku tsare kanku da iyalanku wata wuta makamashin ta duwatsu da mala'iku ne a to ashe kenan wanda ke fahimtar a'a suwane ne sun yi kuskure gare abin da Allah ta'ala ya ce dai kenan sannan a sura ta 5 aya ta 2 suratul maida mai Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki juna kan albir nagarta ai da zuna ga ya muku kafi mata ka uku tafi ka uku ku haɗu kan abu uku tunda tambaya ta biyo ta kan abun ukun da za ku haɗu akan son tarbiya ukun ƙarshe na duke ɗaya kawai takwas na ce sai dai wani lokaci to ashe kenan kuskure ne wani ya dogara da cewa na je neman abinci ai cikin neman abincinka kuma sai ka bi Allah na sha faɗa a cikin account na Facebook na kan faɗa da turanci create time for your family don't say I am too busy your family is your number one business kuka ce oh aiki ya miyo aiki numero 1 in ji faransawa wato ainihin iyalin ka shi numero 1 ana misali saboda haka kenan kuskure ne dole ka taimaki matarka ke ma ki taimaki miji wannan abun da Allah ya baku Allah fa zai tambaye ku ya san Allah yayi sallah yayi zakka kun ya masa mata ta gari ko ya zama dan fashi ko ta zama karuwa uzu billah ko Allah zai tambaya haka babu wani dalili nake ce kaza kaza
to ina idan ana maganar tarbiyyar yaya dole ne a ji daga iyaye mata saboda su ma suna da gagarumin rawar da suke takawa wajen bada horo mai nagarta da inganci ga yara
assalamu alaikum malama jamila sunana Ruqayya Adamu Ibrahim kamar yanda kika faɗa tarbiyya yara a hannun waye laganta ko uba ko uwa tarbiyyar yara indai har suna yara a hannun waye kamata a bar musu a bar mata saboda uwa ita ta san yadda take zama da yara kullun a gida ita ta san halin da yaro yake ciki ita ta san yadda za ta tafiyar da shi amma baban ya tafi aiki zai bar shi da mai aiki ne ko da wasu ba zai san halin da yaro yake ciki ba amma uwa ita ta san yadda za ta tafiyar da danta saboda kullun tana tare da shi za ta dinga lura da shi ta san abin da yake so da wanda baya so ta san duk abin da yake ita za ta dora shi akai dan haka tarbiyyar yaro ya kamata ya zama a hannun uwa ne
assalamu alaikum wa rahmatullah to ni dai ana tunani ina ga kaman tarbiyya yara ta yi ne a wuyan uba mahaifi kenan domin daga lokacin da namiji yayi aure daga wannan lokacin ake samun irin tarbiyyar da zai dora matarsa akai, ba wai wurin uwa bane. Uwa sai abin da miji ya dora ta akai, mata kenan sai abin da miji ya dora ta akai, shi za ta iya dora ƴaƴanta, duk da cewa ita take zama da ƴaƴa 90% a gida ba uba ba. So ni ana wa tunani duk tarbiyyar da mahaifi ya dora matarsa akai, shi za ta dora ƴaƴanta akai.
Assalamu alaikum warahmatullah. Uwa ita ce makaranta ta farko da yara ya kamata a ce tarbiyya tana hannunta. Misali yanzu a ce idan uwa ta kasance mai tarbiyya, haka nan yaranta za su taso masu tarbiyya, ladabi da biyayya. Amma yanzu mafi akasari mazan yanzu sun saki kula da tarbiyya, sun manta da haƙƙin da Allah ya dora a kansu, sun saka wa mata. Yawanci wani uban idan ya tashi ya bar gida tun safe, ba shi zai dawo gida ba sai cikin dare. So yawanci irin wannan su kuma yara sa a tashi a raina uwa ko yaushe, dama an ce ido wa ka raina wanda na saba gani kullum. So tunda suna ganin uwa mace, suna ganin mace ko yaushe, wani lokacin tun tana fada ana dauka abin har ya zo ya gagare ta. To indai ba mijo, indai har ba uban ya zo ya tallafa yaran ba, gaskiya ana wani lokacin a wajen tarbiyya akan sami matsala. So ina fatan Allah ya sa dai mazajen za su samu a zauna a gyara wannan matsala ta rashin tarbiyya da ake fama da ita a yanzu. Allah ya sa mu dace, mun gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni dai sunana malama Na'ila, kuma ina zaune a garin Iko. Gaskiya tarbiyyar yara ta yini akan namiji. Haƙƙin shi ne ya tarbiyyantar da yaran shi, ya addi ya kuma ba su ci da sha. Amma ita kuma mace rawar da take takawa a wurin tarbiyya shine ilimi. Idan har mace tana da ilimi da na addini da kuma na boko, to za ta taimaka ta san yadda za ta yi tarbiyyar ƴaƴanta. Amma rinjayen tarbiyyar yara ta yini akan namiji.
Assalamu alaikum, ni sunana Fatima Zara, ina zaune a garin Katsina. Tarbiyyar yara tara ta yini akan uwa da uba, domin ko karin maganar da Hausawa suke yi da suke cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka, abin lura ce. Babu yanda za a yi a ce an saka ma mace tarbiyyar yaro sannan a ce an ga daidai. Haka zalika kuma idan har ita ma uwa bata sanya hannu ba, babu yanda za a ce tarbiyyar yaro ta tafi daidai yanda ake so. Tarbiyya abu ce da ta hada ga uwa da kuma uba. Ita mace tana da nata rawar da take takawa a rayuwar yaranta, haka zalika shi ma uba akwai rawar da yake takawa a rayuwar yaransa. Kuma kamar yanda ake fada ko a addinance, a al'adance, kuma da ko a menene ma, uwa ita ce makaranta ta farko ta yara, sannan kuma uba shine mai tsawatawa. To uwa ita ke zaune da yaro a koda yaushe, ita ya kamata in ta ga wani ɗabi'u waɗanda ba su daidai ba ta tsawata mashi, idan abin ya fi ƙarfinta ta yi ma uba magana. Sannan kuma shi kuma uba bai kamata ya nuna halin ko in kula da yara ba. Amma tarbiyya tara ta yadda dukkan da mace da namiji.
Da mila kin ga ko
naji kuma gaskiya ina
ke anake ganin tarbiyya yaya akan wata ta ta'allaka akan uwa ko akan uba.
Kin sani ne kowa yana da rawar da zai taka, dole sai dukan su bin sun taru. Idan aka ce za a bar wa daya sannan kuma daya kawai sai ya rika dafa wani baya, ba zai yi ba.
Wannan ra'ayin naki ya zo daya da Nur G Ishak, wanda ya rubuto mana a Facebook cewa dukkan ku masu kiwo ne, kuma kowane ɗayan ku abin tambaya ne akan abin kiwon sa. Kula da tarbiyyar ƴaƴa ya shahi dukkan iyayen biyu, miji da mata.
Sosai.
Sai Jamilu Muhammad Gwaram ya ce uwa ita ce ke da haƙƙi mahi yawa dangane da tarbiyyar yara, domin ta yi zama da su fiye da mahaihinsu. Maƙwabta da mutanen unguwa su ma suna da nasu haƙƙin. Amma tsakani da Allah, Jamila, ni yanzu maƙwabta da ko mutanen unguwa, wannan zamani na yaɗe, baka san wane ne yake sa ido akan ɗanka ba saboda ya cuce shi.
Ai, kin san abin da ake da ana cewa 50-50 yanzu. So dole 100% uwa, 100% uba.
Dole tsakani da Allah, irin da a sakacin na a bar makwabci ko a gaskiya iyaye ya kamata a sake lale. Ma saurari, iyakacin shirin kenan, sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fahim
da Daniel Brown da hada mana sauti da engineer mu Mr. Greg Burns. Halima Jimarauke, sallama da ku, ku huta lahiya, sai gobe da izinin Allah. Yo!
yau da gobe muryar